Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara da Noman da Dalol da kuma Niya, ko kuma Biyoyi Afrik zango na 102.5. A kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan biyoyihausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin. Yau Talata 19 ga watan Fabrairun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
shugaban Amurka Donald Trump ya yi kiran da a kawo ƙarshen tsarin mulkin gurguzu a ƙasar Venezuela amma cikin lumana. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce wasu jigajigan jami'an tsaron Amurka sun ci amanar ƙasa lokacin da suka kwatanta amfani da wani tanajin kundin tsarin mulki su tsige shi. Sannan sojojin Indiya hudu da 'yan bindiga uku na daga cikin mutane tara da aka kashe jiya Litini a wani ƙazamin faɗan da aka yi da bindigogi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa dubban mutane sun tsere daga garuruwansu a jihar Niger a Najeriya. Ko me yayi zafi?
Mutane ne dai suke ta kinnafin mu, tana ta kashe mu dan uwa. A yanzu ga haka an kashe mani dan uwa na.
Haka kuma za ku ji cewa jami'ar APC mai mulki a Najeriya ta ce za ta ci gaba da yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu, biyo bayan hukumar zabe ta INEC ta ba da umarni a ci gaba da kamfe din. Sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya, amma kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A wani jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ga masu ruwa da tsaki ciki har da sojojin Venezuela, ya yi kiran da a kawo ƙarshen tsarin mulkin gurguzu a ƙasar ta Venezuela. Ya ce Amurka na neman a kafa sabuwar gwamnati a Venezuela cikin lumana. To amma kuma ta bakinsa ba za a kau da yiwuwar amfani da duk wani zaɓi ba. Trump, wanda ke Miami a lokacin, ya yi kira ga sojojin Venezuela da su yi watsi da duk wani umarni daga shugaba Nicolas Maduro, su kuma amince da tayin ahuwar da shugaban majalisar tarayyar ƙasar Juan Guaido ya masu, wanda Guaido shi ne kuma Amurka da ƙasashe wajen 50 suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar. Trump ya gargaɗi sojojin Venezuela cewa muddin suka barar da wannan dama ta ahuwa a ta bakinsa, ba za ku sami gabar fita ku hau tudun mun tsira ba, ba mafita gare ku, kuma ba abun da za ku yi. Trump ya kara da cewa za ku yi asara sosai. Gabanin wannan jawabin da Trump ya yi ga al'ummomin Venezuela da Amurka, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce Amurka na sane da inda jami'an sojin Venezuela da iyalansu suka ɓoye kuɗaɗe a faɗin duniya. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litini ya ce wasu jigajigan jami'an tsaron Amurka sun ci amanar ƙasa lokacin da suka kwatanta yin amfani da wata gyara ta shekara ta 2017 ta kundin tsarin mulkin ƙasar wajen tsige shi, a yayin da kuma suke shirin fara bincikensa kan yiwuwar yayi karan tsaye ga shari'a. Trump, wanda a lokacin yake wurin shakatawarsa ta Mar-a-Lago da ke gabar ruwa a jihar Florida, ya caccaki tsohon muƙaddashin hukumar bincike ta FBI Andrew McCabe, wanda ya gaya ma wani shirin gidan talabijin na CBS News mai suna 60 Minutes da daren Lahadi cewa da shi da mataimakin Attorney General ɗin Amurka Ron Santen sun tattauna kan yiwuwar amfani da gyara ta 25 ta kundin tsarin mulki, wadda ta amince mataimakin shugaban ƙasa da 15 daga cikin mambobin majalisar zartaswar ƙasa su ayyana shugaban ƙasa a matsayin wanda bai iya gudanar da ayyukan shugaban ƙasa ba, wanda hakan zai sa mataimakin shugaban ƙasa zama muƙaddashin shugaban ƙasa. Makabi ya ce mai yiwuwa Trump ya aikata wani babban laifi lokacin da ya kori shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey a watan Mayu na shekara ta 2017, lokacin Comey na jagorantar binciken alakar kwamitin yakin neman zaben Trump da kasar Rasha game da zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2016. Sojojin Indiya hudu da ƴan bindiga uku na daga cikin mutane tara da aka kashe jiya Litini a wani kazamun fadan da aka yi da bindigogi lokacin da jami'an tsaron Indiya ke farautar waɗanda suka shirya wani mummunan harin kunar bakin wake wanda ya sanadin mutuwar wasu dogarawan tsaro 40 a yankin Kashmir na kasar Indiya wanda har ya dada zafafa tashin hankali tsakanin Indiya da Pakistan fadin ya barke ne bayan da ƴan bindiga suka bude wuta kan wata tawagar sojoji yayin da ake gudanar da wani bincike a wani ƙauyen da ke daura da inda wani dan kunar bakin wake ya gobje motarsa da wata tawagar dogarawan tsaro a makon jiya cikin waɗanda abin ya rutsa da su har da wani dan sanda da kuma farar hula ƴan sanda sun ce ƴan bindiga da aka kashe din mambobin kungiyar Ja'ish Muhammad ne wadda ta yi ikirarin kai harin. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya umurci 'yan sanda da sojoji su gasa aya a hannun duk wanda ya nemi ya karkatar da zaben shugaban kasar Najeriya wanda aka dage. Hukumar zaben mai zaman kanta INEC ta sanar da daren ranar Juma'a cewa za a jinkirta zaben da sati guda 'yan sa'o'i gabanin lokacin bude rumfunan zabe ma masu kada kuri'a wajen miliyan 44. Hukumar zaben ta INEC ta ce za a gudanar da zaben shugaban kasar a ranar Asabar mai zuwa a yanda kuma za a gudanar da na gwamnoni da majalisar dokokin jihohi a ranar 9 ga watan Maris tana mai nuna matsalar ta raba kayan aiki ne da yake jawabi a wani taron gaggawa na jam'iyyarsa ta APC a Abuja. Buhari dan shekaru 76 ya zargi INEC da gazawa sannan ya yi gargadi ga duk wani mai shirin sacewa ko kuma lalata akwatunan zabe da cewa hakan ka iya janyo marar halaka. Yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ya kammala wata ziyara ta kwanaki biyu mai cike da tarihi a kasar Pakistan inda ya shaidi wani sa hannu da aka yi na saka jari mai yawa irinsa na farko da Saudiya ta taɓa yi a Pakistan na dala biliyan 20 baya kuma ga sakin 'yan Pakistan wajen 2000 da ke gidajen yaren Saudiya. Shugaban Pakistan Arif Alvi ya ba da lambar yabo mafi girma da ake baiwa farar hula a ƙasar ga yariman na Saudiya bayan kammala ganawar.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu inda 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa sun tayar da wasu garuruwa 17 a cikin ƙananan hukumomin Rafi da Shirero da ke jihar Neja a arewacin Najeriya. Yanzu haka dubban 'yan gudun hijirar na zaune a wasu sansanoni da ke garuruwan Kagara da Fandogari kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Mustapha Nasiru Batsari da Kamina.
A lokacin da na isa sansanin 'yan gudun hijirar a wata makarantar primary da ke cikin garin Kagara, hedikwatar karamar hukumar Rafi, na tare da tarin mata da yara ƙanana da ma wasu daga cikin masu gidajensu.
Sunana Usman Usman, mutane ne dai suke takin nafinmu, suna ta kase mamu dan uwa. A yanzu ga haka an kase mani dan uwa na.
Ana maganar zabe tun daga shi ana batun zabe ne.
To a maganar zabe ka mu ka haje in jahi anan cikin gari a same mu dan kauda a gehe kamar yadda muka taru a nan a fito da akwati in zai yiwu haka a mamu haka amma ba zai yiwu ba mu ɗauki jama'an mu nan mu ƙara mai da su a daji wallahi bai yiwuwa yanzu ga ni karin kaina ina da mahaifiya ban san inda suke ba.
Sunana Abubakar Imamu na farar ƙasa. Gudun hijira ya kawo mu mutanen da muke can gaba ɗaya a kulliyomi ba ma samun kwanciyar hankali kullum a cikin daji muke.
Sunana Aisha Usman hana wanka gudun hijira ba ya sakoro mu gari mu zo cikin gari mu zo mu samu taitotil a taice mu a gaje mu.
To sai dai duk kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger akan matakin da suke dauka game da lamarin yan bindigar ya ci tura domin kuwa nayi ta kiran lambar wayar kakakin yan sandan jahar DSP Abubakar dan inna amma bai dauki wayar ba sannan na aika masa sakon text message kuma har yanzu a hada wannan rahoto babu wani bayani a halin yanzu dai hukumar bada agajin gaggawa ta jahar Niger ta ce ta ziyarci sansanin yan gudun hijirar kamar yadda shugaban hukumar Alhaji Ibrahim Inga yayi karin bayani
mun ba su kayayyakin abinci da su tabarmi da barguna kuma gwamnati ba da umurni kuma maza mun kuma je mun duba
amma kun san adadin yawan mutanen da ke gurin nan
ba za mu saurin gaya muku adadin da suke wajen ba kuma su idan muka ba ku alƙaluma yanzu an ji ma yana iya canjawa
domin sanin makomar waɗannan yan gudun hijira akan jefa ƙuri'ar su a zaben ranar Asabar mai zuwa kuwa na kira jami'in hudda da jama'a na hukumar zaben mai kula da jahar Niger Malam Ibrahim Abare sai ya ce a yanzu kwamishinan sa baya gari amma idan ya dawo duk matsayar da suka yi zai sanar da mu Mustapha Nasiru Bakari murya Amurka daga Mina a Nigeria
Madalla gaida Mustapha to daga batun rashin zaman lafiya bari mu leka fagen siyasa inda jami'a mai mulki a Nigeria ta ce za ta ci gaba da yakin neman zabe biyo bayan dage zaben shugaban kasa da na yan majalisu zuwa rana Asabar 23 ga wannan wata ga wakilin mu Nasiru Adamu El-Hikaya da cikakken rahoton
Jami'ar APC mai mulki a Najeriya ta ce za ta ci gaba da kamfen biyo bayan dage zaben shugaban kasa da yan majalisar dokokin tarayya zuwa ranar Asabar 23 ga watan nan.
The electoral body has no right to stop campaigns contrary to the provisions of the law.
Shugaban APC Adams Oshimole ya karanta wannan matsaya a jawabin bayan taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar da ya samu halartar shugaban Muhammadu Buhari da uban jam'iyyar Ahmed Bola Tinubu gwamnoni da yan majalisa inuwar jam'iyyar. Oshimole ya ce jam'iyyar ta buƙaci gwamnati ta kafa kwamitin bincike don gano ko akwai wanda ya zarmiya. Haka nan jam'iyyar ta mara baya ga umarnin shugaban Buhari na ɗaukar matakin ba sassauci kan duk wanda aka samu da awun gaba da akwatin zaɓe ko aikata wani abu da zai kawo ruɗani a lokacin zaɓen. Mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa maso yamma Inuwa Abdulkadir ya ce akwai buƙatar rungumar ɗage zaɓen a matsayin ƙaddara da kyautata fatar gudanar da zaɓen cikin salama.
Domin wannan abun ba aikin shugaban ƙasa ne ba. Ba aikin jam'iyyar APC ne ba. Na shirye-shiryen zaɓe ko kuma shirya lokuta da kayayyakin zaɓe. Na kurum ita jam'iyyar APC ita ke gwamnatin tarayya ita ke da haƙƙin ba da kuɗi kuma ta ba da kayan aiki. Abin da muke kira tun da abu ne wanda ya riga ya faru sai a dubi abin da ya fi man ƙasa alheri da zamantakewa alheri na 'yan Najeriya shi ne a rungumi kadara cewa wannan abin ya faru ya zama to darasi ya sau kuma zaɓe ta ƙasa a gaba. Wajen tsara waɗannan zaɓuka da kuma su kansu jam'iyyar siyasa su ma a hore su da zama to sun yi abubuwa cikin lokaci.
Wani matashi matan APC da ya halarci taron daga bayan fage Umar Yawo Muhammad Julde na BSO ya buƙaci dukkan masu zaɓe su kare ƙuri'unsu.
Idan an kada ƙuri'a mutum ya tsaya ya raka ya jira ya kuma saurari abin da zai biyo na sakamako saboda hakan zai ƙara ƙarfafa abin wanda wani ba zai iya zuwa ya canja muku abin da kuka zaba ba.
Kana fargabar cewa za a iya samun magudi ne a zaba?
Eto a Najeriya dai ba yanzu aka fara zabe ba an dade ana yi kuma ana ganin da uban suke tafiya mutane su za su kare abunsu kuma su ba jami'an tsaro cikakken hadin kai da ya dace wanda zai sa mutane su kwantar da hankalin su abinda suka zaba kada zo a canja musu
hukumar zabe dai na ta bangaren ta nuna ba daidai ne in takara su cigaba da kamfen ba duk da ta ce ta san yan siyasa ba sa shiru Nasiru da Maili kamar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Nasiru har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 12:14 na dare ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
wannan abu ya saba duka ba yanda za a yi a ce za a yi zabe a gama shirin zabe cikin shekara huɗu a zo ranar zaben sauran awoyi kaɗan zuwa ga zabe a ce an saka
ba mu wanda suke cewa za su iya suna ganin ko za a kada wannan gwamnati shi yasa na ce tatsuniya
an tsorata ne domin an ba jam'iyyar PDP ta fito da ƙarfinta kuma tana da nasara ga wannan zabe
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shirin tsaka mai wuya. Muhawara yau kan dage zaben Najeriya ne. To kamar da aka sani da mun zaton yau zamu dawo muna magana sakamakon zaben da ya kamata a ce an yi asabar din ta wuce amma kamar da duk duniya ta sani yanzu an dage wannan zabe saboda haka kan wannan dagewar zamu yi muhawara ba tare da bata lokaci ba bari in kai ku Abuja na hada ku da wakilin mu a can Nasiru Adamu Lekaya. Nasiru, wa kake da shi yau?
Ina tare da mutane biyu da suka shafi campaign din shugaban kasa na manyan jam'iyyu a Najeriya. Farko ina tare da Umar Sani, kakakin campaign ne na jam'iyyar PDP, wato dan takaranta Atiku Abubakar wazirin Adamawa. Sai kuma jami'in labaru na kungiyar campaign din Buhari, wato Buhari Campaign Organization, Gidato Ibrahim Sarkin Yamma. Bari mu fara da Umar Sani, menene martaninka kan dage zaben nan ne da aka yi?
To na farko dai jam'iyyar mu ta riga ta yi jawabi, ta nuna rashin jin dadinta da wannan dage zabe, kuma ta nuna cewa wannan dage zaben ya taho ne saboda jam'iyyar APC na mai mulki ita ne ta haddasa yadda aka yi dage zaben. Ta kuma sanya baki ta dinga takurawa kuma zaɓe domin ta tabbatar da cewa an daga zaɓen nan domin daga zaɓen tun da basu zunga basu shirya ba, kuma suna ganin cewa jam'iyyar PDP ta kama hanyar kada su akan wannan zaɓe, shi ya sa suka ɗauki wannan mataki na tabbatar da cewa zaɓen nan an daga shi. Sannan an maida laifin, wato an maida laifin daga zaben kuma ga jam'iyyar mu, wanda mu ba abin da ya shafe mu da hukumar zabe, ba mu muka nada su ba, ba mu san ma mutanen da suke hukumar zaben ba, amma aka koma ana kiran mu ana ce mu ne muka yi, wanda duka mutanen da ke hukumar zabe a yanzu su suka nada su. In ma an ce kamar Amina Zakari daga bangaren mu ne mu muka nada, to lokacin ya kare sun da sake da ta. Saboda haka ba mu san ta yadda mun muka yi muka shigo ciki ba.
Kana jin abinda shi Umar Sani yake faɗa mai zaka ci?
Ina ji. Na tsano ta ne kammala ta duniyarsa.
Ka ci gaba, mai martaninka ka yi ba maganar ta duniya, mai martaninka ka abinda ya faɗa?
To martanina, kowa ya ji abinda shugaban kasa shi kansa ya faɗa game da dage zaben nan. Kuma an daga zaben nan ne saboda akwai dalilai, wanda dalilan nan kuma shi ma shugaban hukumar zabe ya faɗi wannan dalilansa. Kuma abin da za mu duba a nan, shin daga zaben nan shin ya taka ƙa'ida ne ko kuwa ya taka dokar ƙasar nan ne? To tun da bai taka dokar ƙasar nan ba, ba wannan shi ne taro na farko da ake cewa za a yi zabe kuma a daga ba. Don a lokacin gwamnatinsu ɗin wacan, ai sai da aka fara zaben ma aka ce an dakata. Akwai jihohin ma da an fara zabe aka ce sai da aka kara musu wani satuttuka kamar Kaduna da Bauchi. Saboda haka abinda za mu duba a nan ba maganar kace da ce ba ne, wannan abun ina ne hukumar zabe ta taka doka? In kuma har babu, to wannan shi ne daidai da abin da ya dace. Ba mu ba wanda suke cewa za su iya suna ganin ko za a kada wannan gwamnati, shi yasa nace tatsuniya. Wannan mutum shi ne magana da muke ciki ba.
Umar Sani, ina zuwa Gidado Ibrahim, bari mu koma don ɗazu ya kamata da mun tambayi shi Umar Sani, waɗanne alamu ne ya saka kuke cewa APC ta ɗauka za a kada ita ne ya sa aka ɗaga zaɓe?
Na farko ina so in ce maka wannan abun ya saba doka, domin ba yanda za a yi a ce za a yi zaɓe a gama shirin zaɓe cikin shekara huɗu, a zo ranar zaɓen sauran awoyi kaɗan zuwa ga zaɓe a ce an daga, a ce wanda ba a saba doka ba. Ba wanda ya ce wa hukumar zaɓe ba ta da ƴancin ta daga zaɓe, amma tana ba da daman cewa za mu daga zaɓe domin kada mutane su kashe kuɗinsu ko kuma su ɓata lokacinsu su bar inda suke su zo su ce da zaɓe.
an akan ba da lokaci a ce to wannan zaben ba zai yi ba saboda lokaci kaza da sauran su menene amma a wannan karon ranan zaben ana saura minti kadan zuwa ga zabe aka daga zabe sai ka san cewa zaben nan ba shirya mishi ba an tsorata ne domin an ga jam'iyyar PDP ta fito da karfinta kuma tana da nasara ga wannan zabe.
Gidan Ibrahim ka ji abinda shi Umar Sani yake faɗa cewa ba mamaki gwamnati ta firgita ne da wannan lamari watakila duk da hukumar zabe ta ce babu wanda ya sa ta dage wannan zabe ita ce ta ga ya dace ta daga zaben nan.
To ka ji babban ansa ma kenan. Sannan na biyu da yake cewa saka doka wata doka ne aka taka. Wani doka ne aka taka.
Na gaya maka cewa
sannan kuma wadancan da su da suke wadancan da aka dinga sa zabe ana dagawa su wannan su kuma me suka yi.
Ai sun bada wannan kodin ne ana bada kai ana bada lokaci kuma bugu da kari wannan an bada kudi da za a yi zabe kuma an faɗi ranar zabe saboda haka kowa ya ta'allaka ya shirya ga ranar zabe
sai a wannan din ba sa ranar zaben ne
amma ba ranar zaben yake daga ba ranar zaben yake daga ba na ga bambanci shi kenan ba ranar zabe yake daga su ba abin da yake shafi wannan abu shine har jama'an gari abin ya shafa akwai wanda suka yi tafiya daga kasashe da yawa domin su zo su yi zaben kuma ba a sanar da su
cewa wasu ma za su sake kowa domin da yawa mun saurari abin da suke faɗa sun haƙura inda kan game da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne akwai waɗanda ma za su ba da motoci masu wanda za su hau jirage masu wanda za su koma saboda haka wannan ka ci gaba da magana ka na jam'iyya a matsayin jam'iyyarka.
Maganar cewa waɗanda za su ba da motoci wannan wani jawabi ne daban.
Ai maganar da muke yi kana ba na ce da wani doka ne aka saka wannan maganin dokar da aka saka wannan ainihin na ce ta dingina da maganar zabe sai wani sati wani doka ne aka saka
har yanzu ka kasa bayani kana maganar doka kana so in gaya maka sashin dokar da aka saka ne ko kuwa sashin
idan za ka ce bai daidai ba na yi kusure na sari
an ɓannatar da kuɗin jama'a an ɗauki kuɗin jama'a an yi tsari an ce za a yi abu rana kaza aka zo ba a yi ba an bazzanar da kuɗi ko ba ɗagawan da aka yi ya jawo ƙasa asara ko bai jawo ƙasa asara ba ya jawo ma mutanen da suka shigo cikin ƙasa suka zo su yi zaɓen nan asara ko bai jawo ba ya jawo ma makarantu da suka ɗaga mun lokacin yaransu don su koma ko bai jawo matsala ba.
Gidado Ibrahim ina so kamar a mana shin yaya wannan ɗage zaɓen zai shafi hasashen fitowar ko kuma in ce hasashen ku da kuka saba cewa kuna da ƙwarin gwiwar za ku iya lashe zaben nan.
Ai abinda wannan gwamnatin ta yi da abinda shugaban Muhammadu Buhari ya yi ba wai sai mun ji muna wani talla ba kuma me zuma baya talla mai maji ne ke talla abubuwan nan a ƙasa suke kuma a zahirul aini suke wanda ya nuna tabbas inda ko yau din nan za mu tafi zaɓe za mu kayar da su ayyukan nan da ake faɗa an yi shin ƙarya ne
ka faɗi ayyukan
kai ba ka san ba ka san nan kake ba
ina ga san amma ba ni
ka san ba ina ba ka san nan kake ba amma wani mai zai ga mu kawada
eh ka faɗi ayyukan ba
ne ne ka yi wa kai goblin ka ce kai goblin ko a video ko ka kai ka su ko ni so ne ba ni da
kin bayanin ka
na
tambaye ka cewa kai bayanin ayyukan
bayanin da nake yi kenan ba kai ba ka sani ka ce ka goma wannan yan Najeriya sun sani ai ya tambaye ni a malam
wani an ce bai yan Najeriya suna so su
ci an tambaye ni abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa cewa za mu ci zaɓe ne
to kuma
an ta tambaye ni ba ne to ba shi yake magana ce ba in ko kai baka sani ba to yan Najeriya sun sani
a yan Najeriya ba sani ba yan Najeriya suna so su ci daga bakin ka
saboda ka kuma
wani aiki aka yi ni ne dan a matsayin mai lokacin takunkuli domin ka faɗi menene aka yi ba da aikin da aka yi ba ka da wani bayanin da za ka nuna wani aikin da Buhari
Ibrahim kaga wannan dage zaben za a iya cewa akwai waɗanda suke cewa ba ma yadda za a yi a dage zabe ba tare da sanin gwamnati ba kuma shi shugaban Muhammadu Buhari ya tafi har daura domin kada kuri'a a lokacin da aka yi wannan sanarwar shine tambayar a takaice me yasa har yanzu kuke tunanin inda za a yi zaben nan za ku yi galaba?
Ai abinda aka yi a kasar nan, mutane ko daga gurin fita wurin neman ƙuri'unsu, mun ga irin yadda mutane suka tarbe mu, mun ga kalamun mutane, mun ji bayanai daban-daban da na cikin gida da na waje don gane da soyayyar da suke wa mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Saboda haka magana cewa an daga zaɓe saboda muna ganin cewa watakila ba za mu kai ita jam'iyyar APC ba ta kai labari ba, wannan shi ne muke cewa su kibbo.
Yau wato Umar Sani, PDP ta yi mulki shekaru 16 kafin ta samu kai a 2015. Menene ya sa kuke faɗa mana dalilan da kuke da ƙwarin gwiwar cewa kuma kuna za ku iya samun nasara?
Na farko dai ina so nuna ce maka cewa mu ne muka ƙarfafa dimokuraɗiyya. Mun ƙarfafa dimokuraɗiyya, mun yi zaɓe a zaɓen kuma mun ci zaɓuɓɓuka kuma mun faɗi. Wanda ya ba daman jam'iyyar adawa a lokacin ta zo ta zama ta samu mulki, saboda haka a kowane nan za a ba mu daman cewa dai mun yi abin da ya kamata kuma mun ba da mulki ba tare da rigima ko ba tare da tashi hankali ba, an kada mu kuma mun amshi kai. Na biyu, mun yi ayyuka wanda yana mutane sun gani da ana ce mana mu azzalumai ne, ba mu san abin da muke yi ba, muna cutar da jama'a. To amma yanzu sai aka ga cewa a lokacin mu da yanzu bambancin ya nuna fiye da yadda ba ka zato. A lokacin mu musamman buhun shinkafa 700 ya ake sayarsa a kaisanta, amma suna hawa buhun shinkafa ya koma 21,000 da ƴan kwanakin baya ya dawo 16,000. Na biyu, to abu uku suka ce suka shirya ba su. Na farko, akwai tsari na tabbatar da cewa an samu tsaro. Na biyu, sun ce za su hana cin hanci da rashawa. Na uku, sun ce za su gyara tattalin arzikin ƙasar Najeriya. A duka wannan uku da suka shirya ma kansu sun faɗi.
Tuma da lato a gaishe ku malamai, to za mu tsaya nan sai mun ga abin da halaye ya yi a wannan asabar din mai zuwa. Idan an yi zaɓe muna sa ran watakila mu dawo mu tattauna ko kuma mu yi muhawara kan sakamakon shi, idan kuma ba a yi ba to za mu sake dawowa mu yi abin da muka yi yau. Muna godiya ga su bakin da Malam Nasiru da Malika ya gayyato mana da shi kansa, muna masa godiya daga can Abuja inda ya shirya mana wannan muhawara. Kadi Mustafa Sakwato ne tare da ku a Washington DC, kun ba ku lafiya.
Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice.
To a takaicen, a wani jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ga masu ruwa da tsaki ciki har da sojojin Venezuela, ya yi kiran da a kawo ƙarshen tsarin mulkin gurguzu a ƙasar ta Venezuela. Ya ce Amurka na neman a kafa sabuwar gwamnati a Venezuela cikin lumana, to amma kuma ta bakinsa ba za mu kau da yiwuwar amfani da duk wani zaɓi ba. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin ya ce wasu jigajigan jami'an tsaron Amurka sun ci amanar ƙasa lokacin da suka kwatanta yin amfani da wata gyara ta shekara ta 2017 ta kundin tsarin mulki wajen tsige shi, a yayin da kuma suke shirin fara bincikensa kan yiwuwar yayi karan tsaye ga shari'a. Sojojin Indiya hudu da 'yan bindiga uku na daga cikin mutane tara da aka kashe jiya Litinin a wani kazamun fadan da aka yi da bindigogi a lokacin da jami'an tsaron Indiya ke farautar waɗanda suka shirya wani mummunan harin kunar bakin wake wanda ya yi sanadin mutuwar wasu dogarawan tsaro 40 a yankin Kashmir na ƙasar Indiya, wanda har ya dada zafafa tashin hankali tsakanin Indiya da Pakistan. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya umarci 'yan sanda da sojoji su gasa aya a hannun duk wanda ya nemi ya karkatar da zaben shugaban ƙasar ta Najeriya wanda aka ɗage. Hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC
ta sanar da daren ranar Juma'a cewa an cinke ta zaben zuwa Asaba.
Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu saki shigowa da shirin mu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka jimriyoyin su, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma CD da ya taimaka wajen hada shirin da injiniyan mu na yau Jim Cook, ni Muhammad Hafiz Baballake cewa sai anjima.